وقصوره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا إن شاء الله جوة سفر إجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya daidai da 1 ga watan 10 shekara ta 2020 miladiya. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka da kashin wannan cibiya ta Mu'assasatu Salafiyya da ke cikin unguwar Jandun Albasa, domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka, littafin Sulamul Usul ila Ilmil Usul, wallafar babban malami Hafizul Hakami رحمه الله تعالى. وأنه كما شيء درس لنا قوم الشاقة أكسوا والنزلتابي البركة درس لديك بات الإيمان يكاو وصدق تكون بدؤوه بأكي أبن يشاء ثم كبرتا نقلنا قتلا أكان قبري وقمين جني أكان قبري مسمى جني مسلاتي. وأنه ينا دك تكون سنون يهود ونصارى ainihin wato yin gini na ainihin wato masallaci a makabarta. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tsawatar game da yin haka, ya mai la'anta ga masu yin haka, ya ce domin aiki ne na Yahudu da Nasara. Sannan har wa yau an yi hani game da daga kabari ya zama yayi tudu da yawa, kada ya wuce shibir, ma'ana dali daya. Sannan dukkan wani kabari da yake ya ɗaukaka da yawa, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin abin da ya inganta daga gare shi ya yi umarni da a saisaye shi a daidaita shi wannan kabarin. Sannan kuma Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar da al'ummarsa game da ainihin wato wuce iyaka, da ainihin wato ƙetare haddi game da ainihin wato abin da ya shafi makabarta ko kabari. Sannan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi hani game da ɗaukaka ainihin wato kabari din da gini, ma'ana bayan a gina kabari a sa tubali da duwar wasu, musamman irin yadda za ka ga a wannan zamanin dukan namu ka shiga makabartunmu za ka gani kunna fitilu, ɗaura tuta musamman da wasu alamomi a kan wato kaburburan mamata, ko kuma ma mutum ya je wata ibada a kan wani kabari kamar ainihin wato yanka wata dabba a farfajiyar makabarta ko gurin wani kabari, inda wannan aiki ne irin na makamancin aikin mutanen jahiliya kafin zuwa musulunci, waɗanda suke camfa wasu dabbobi as-sa'iba, al-bahira, al-wasila, al-ham, kamar yadda muka karanta satin da ya gabata. Wannan duk wato charko ne na shedan, kuma da alama wannan komar da yawa daga cikin mutane suna fadawa cikin ta. Wani lokaci ma har mutum bayan ya fada komar yakan zama dan gida, ya zama cikin mataimakan shedan zuwa ga kiran bautar wani Allah, ya kashe dukiyarsa, ya salwantar da rayuwarsa, in yana da bakin fada a jima ya yi magana da harshensa wajen raye irin waɗannan bid'o'i din. Bayan duk mun yi wannan, sai kuma malamin ya shiga da mu bayani akan sihiri, menene shi kansa sihiri din, sannan kuma shin sihiri gaskiya ne, kuma an yi shi yana tasiri. Kamar yadda muka karanta a darasin da ya gabata, lalle sihiri wato gaskiya ne, akwai shi, kamar yadda ayoyin Al-Qur'ani sun tabbatar da haka, kisar annabi Musa da Fir'aun da Sahara, wannan yana tabbatar da cewa lallai akwai masihinta. Sannan kuma sihirin nan an yi shi yana tasiri, kamar yadda muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai Labib bin A'sam al-Yahudi ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri ta hanyar hada ainihin wato a gashin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ainihin wato kum da kuma ainihin wato abin nan din wato dan balle na dabino, ya hada ya ji wannan surkullan ya yi tsafi da shi, ya je kuma ya sa a cikin ainihin wato wata rijiya ta ainihin wato Banu Zarwan, kamar yadda muka karanta satin da ainihin wato ya gabata. To kaga wannan yana nuna ashe shi sihirin nan akwai shi kuma an yana tasiri, sai dai ko da an yi sihirin baya yin tasiri sai da izinin Allah, sai idan Allah madaukakin sarki ya kaddara. Shi yasa kaman baitin da muka karanta wa sihiru haqqun wa lahu ta'thiru lakin bima qaddarahu al-qadir, yace sai dai da abinda Ubangiji mai kaddara al'amura ya kaddara. Yace abinda nake nufi kuma kaddara kauniya ba kaddara shari'a ba, domin kaddara kala biyu ce, akwai kaddara Allah ya kaddara faruwar abu ya kasance kaddara kauniya, haka Allah ta'ala ya kaddara amma ba haka ya shar'anta ba, domin bai shar'anta ai sihiri ba ballantana ainihin wato sihirin ya zama to daidai, dan haka sihiri wato haramtaccen abu ne. Sannan a darasin din da ya gabata mun karanta hukuncin as-sahir, shi matsafi ko boka, wanda malamai suka ce lalle boka ar ne kafiri ne, sannan kuma hukuncin su shine a kashe shi, kamar yanda ainihin wato hakan ya tabbata a cikin sunna. Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi ya inganta shi hadisi daga Jundub, da kuma ainihin asar da aka ruwaito daga Sayyidina Umar, shi ma yayi umarni da a kashe ainihin wato bokaye, wanda wannan umarnin aka ce an kashe bokaye har wajen guda uku. Sannan ya inganta daga Nana Hafsa, akwai wata baiwa da ta ce ta yanta ta inta rufu, ma'ana irin tajbiri din nan da ake cewa, ma'ana kana da bawa sai ka ce masa in ka mutu ya zama da, to yan tana da wata baiwa sai ta yi mata wannan alƙawarin cewa in Allah ta'ala ya karɓi rayuwa ta na yanta ki tadbiri, to me yiwuwa ita wannan baiwa gaggawar wato uwar ɗakin ta ta mutu da wuri take nan ta samu yanci, sai ta je ta yi masa tsafi, kuma ya tabbata cewa aka gano cewa ita ta yi tsafin nan ma Nana Hafsa ta yi umarni da a kashe wannan ainihin wato baiwa ta ta. To malamai sun yi maganganu game da ainihin wato kashe boka ko matsafi. Ibn Kathir rahimahullah ya ce al-Wazir Abul Muzaffar ya ce Yahya bin Muhammad bin Hubaira, Allah ya kara masa yadda, ya faɗa game da wato wanda ya koyi sihiri kuma yake yin sihiri din, ya koyi tsafi kuma yana yin tsafi din. Imam Abu Hanifa yake cewa da shi da Imam Malik da Imam Ahmad suka ce da zaran mutum ya koyi tsafi to ya kafirta, daga koyan tsafi mutum ya zama kafiri. Daga cikin almajiran Imam Abu Hanifa akwai wanda ainihin wato ya ce idan ya koye shi, mutum ya koyi tsafi don ya kiyaye kansa kuma ya nisance shi, ma'ana ya koyi tsafi domin ya nisanci tsafin, domin ma'ana irin abin nan na san sharri ba don in sharri ba sai don in kiyaye shi. To sai mutum ya ce bari ya koyi tsafi ba don ya yi tsafi ba sai don ya yi takatsantsan ya kiyaye kansa, don kada bai sani ba ya faɗa cikin tsafin. To anan suka ce wani daga cikin almajirai Imam Abu Ahmad ya ce to idan mutum da wannan manufan ne ba za a kafurta shi ba, amma wanda ya koye shi yana mai kudurce halaccin yin sihiri ko tsafi, ko kuma yana ganin cewa tsafi yana da amfani, ya kamata a ce an san tsafi yana da amfani in an yi shi, to wannan shi ma suka ce ya kafurta. Haka wanda ya kudurce cewa shaidanu suna da wani tasiri na yin abin da suka ga dama, to wannan shi ma ya kafurta. Duk wanda yake ganin ka wato abinan aljanu suna da wani tasiri wajen amfanarwa, wajen su abin da suke so, su azurta mutum ko su talauta shi ko su sa masa cuta ko su yaye masa cuta ko wani abu mai kama da haka, to duk wanda yake da irin wannan aqidar game da su kansu aljanu to shi ma ya kafirta. Imam Shafi'i rahimahullah yake cewa idan mutum ya koyi tsafi to sai mu ce da shi su fanta mana irin tsafin naka, wani iri ka koya, domin tsafin shi ma iri-iri ne, kala-kala daban-daban ne. Sai in an kawo mana shi za mu ce gaya mana su fanta mana irin tsafin da ka koya. Ya ce idan ya su fanta mana irin tsafin sai mu ga irin tsafi ne da ya wajabta masa kafirci, kamar irin wanda mutanen Babila suka kudurce na neman kusanci zuwa ga taurarin nan guda bakwai, kuma cewa wa annaha taf'alu ma yaltamisu minha fa huwa kafiru. Wanda ya koyi sihirin a ga sihirin ya kai ga irin wancan wanda ake kafarta mutane za a kafarta shi, inji Imam Shafi. Kenan an kawo matsafi ko an kawo boka, to za a tambaye shi wani irin tsafi yake. Idan ya kamanta ya yi bayanin irin tsafin da yake, yanzu aka zo aka ce ya yake tsafi ko aka kama shi yana yin tsafi a tattaka alqur'ani ko ya sa kashi da alqur'ani ko ya sa a taka alqur'ani izu 30 a wannan kafar, izu 30 a wannan kafar, kuma a yi takalmi da shi a shigaban daki, kaga wannan kafiri ne. An fahimta? To dan haka irin tsafin da aka gano mutum yana yi shi zai bashi hukuncin sa shi a wajen Imam Shafi. Idan kuma wanda wato ba zai baya wajabta kafirci, an gano da yazo aka ce wani irin tsafi yake, da yayi bayani sai aka ce tsafin bai kai ga kafirci ba, laifi ne babba amma bai kai ga kafirci ba, amma shi a wajensa yana ganin yin tsafi ya halatta, to shi ma suka ce Imam Shafi ya ce ya kafirta. Ibn Ubayra yake cewa shin za a kashe ainihin wato matsafi da zarar yayi aiki da tsafi din? To anan Imam Malik, Imam Ahmad suka ce kwarai kuwa da zarar an kama matsafi ko boka yayi bokanci ko hukuncin kisa. Imam Shafi da Abu Hanifa suka ce a'a, idan yayi ya kashe mutum da sihirinsa, ta hanyar sihirin sai aka gano yayi wa mutum, yayi wa wani sihiri, kuma sakamakon sihirin da izinin Allah wannan mutumin da aka yi tsafin ya mutu, to sai suka ce in yayi haka to za a kashe shi. Ina fatan gani wannan a wajen Imam Malik, Imam Shafi da Imam Ahmad. Abu Hanifa yake cewa ba za a kashe shi ba har sai hakan ya maimaitu. Ana muna karanta maganganun malamai ne game da shi kansa hukuncin matsafi ne. An fahimta ko? Sai suka ce idan boka ko matsafi ya tuba, za a karɓi tubansa? Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad a cikin mashuhurin ra'ayinsa ya ce ba za a karɓa ba. An fahimta? Imam Shafi da Imam Ahmad a wata ruwaya suka ce za a karɓa, suka ce amma to idan kuma boka ne shi matsafi ko ahlul kitabi, to a wajen Imam Abu Hanifa shi ma suka ce shi ma za a kashe shi kamar yadda za a kashe matsafi musulmi. To in an kama matsafi ainihin wato ahlul kitab, shi ma za a kashe shi. Imam Malik, Imam Ahmad da Imam Shafi suka ce la yuqtalu yu'fa, suka ce shi idan ahlul kitabi ne to ba za a kashe shi ba, za a yi masa afuwa. Sai suka ce saboda kissar Labid bin Asam, wancan wanda yau Annabi sallallahu alaihi wasallam tsafi shi ma Annabi bai kashe shi ba, kyale shi. An fahimta? Sannan suka sake yin sabani, in aka samu musulma boka, kaza ana samun mata su ma su zama boka yayin matsafa. A wajen Imam Abu Hanifa yace annaha la tuqtal, ba za a kashe ta ba, walakin tuhuba, sai dai a kulle ta, kai ta kurkuku a dan ka wato saboda sharrin ta, sai a kai ta kawa tsari. Su kuwa ragowar manyan malaman masahaba guda uku suka ce hukuncin ta hukuncin namiji, duk boka ce boka, boka ne namiji ne ko mace, dan haka duk hukuncin da aka yi wa namiji shine irin hukuncin ta, wallahu ta'ala a'lam. Na fata an fahimta. To haka dai suka yi ta kawo maganganu da akwai dalilan da kowa ya ainihin dogara da su wajen ainihin wato wajen ganin cewa ainihin wato ga hukuncin da za a yi wa ainihin wato boka. To za mu tashi insha Allahu a baiti na 161 ko? Yawwa. يأتي بسم الله الرحمن الرحيم هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم قدر هذا وانتبه وحله بالوحي نصا يشرع أما بسحر مثله فيمنع ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر
بما أتى به الرسول المعتبر
وبرمو فسر وأنا بيتك أن سنة علاقة لدونا بيتن ذكي قبوكم وطبع أنا مالا بيشتا يتي هذا يتي وانا كاجي قمد أبن جيشا بي سهري تأثير سهري sannan kuma koyan sihiri da kuma hukuncin matsafi ko mai sihiri sai ce wa min alwa'i yana daga cikin ainihin wato nau'o'in sihiri da tsafi yake cewa wa shu'abi kuma yana daga cikin bangarori na ainihin wato tsafi ilmun nujumi wato shine ilimin taurari fadiri hada kai mai karatu ka san wannan shi ma ilimin taurari yana ciki wantabi kuma ka fadaka ka gane haka an bayyana go sai yake cewa wahalluhu warware sihiri sai aka ga ga wani mutum an yi masa tsafi an masa sihiri to a warware a lalata wannan sihirin bil wahayi ta hanyar wahayi a karanta ayoyin alqur'ani ayi ruqya a karanta wasu addu'o'i dan sihirin da tsafin ya kare yushra'u wannan an shar'anta nassan anasi babu ne bi a yin amfani da ayoyin alqur'ani ko wasu zikirai domin lalata tsafin da aka yi wa wani amma bi sihirin mithli amma a warware tsafi da kuma wani tsafin a nemo wani mai tsatsubar shi ma an yi wa wani tsatsuba shi ma a nemo wani wanda ya fi shi iya tsatsuba ya zo ya tsatsuba don ya rushe wancan tsatsubar to sai suka ce wannan shi kuma fayumna'u an haramta ina fata an gane an haramta wannan wa man yusaddiq kahinan yace duk wanda ya gaskata matsafi ya gaskata boka faqad kafara tabbas ya kafarta bima ata bihi ar-rasul da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi ma'ana haqiqa ya kafirce da abinda manzon Allah yazo da shi al-mu'tabar abul lura wala yake cewa wannan shine wato bangare na hudu daga cikin bangaren maganar sihiri wato bayani akan nau'o'in sihiri sai ya ce daga cikin nau'in sihiri shine ilimin taurari shi kansa ilimin taurarin suka ce nau'i nau'i mafi girma mafi muni shine wanda masu bautar taurari suke yi suna kudurce suna da wani kuduri game da wasu taurari guda bakwai da ake kira as-sayyara da wasun su sukan gina musu wuraren ibada su suranta butun-butumi ko zanen hoton irin waɗannan taurari din su ambaci wa'annan gidajen bautar da sunayen wa'annan taurarin su sanya wata bauta da suke zuwa su yi a wa'annan gidajen su shar'anta wasu shari'o'i da za su dinga bautata wa wa'annan taurarin da wani nau'i na kaifiyar bauta ga waɗannan wannan ya fi kowanne muni akwai cikin masu ainihin wato taurari masu ilimin taurari to akwai wanda su haddin ya kai ga saboda tasiri da yadda da suka yi da irin taurari to har ta kai ga suna bautata musu daga ciki malai yake cewa ko inda su kuma suna rubuta wasu harufa cikin masu ilmin nujum suna rubuta wasu harufa da aka fi sani da abaja da hawaza wasu harufa ne da ake kowanne akan bashi wata lamba a sanya wa kowanne wani gwargwado na adadi a ce a misali yana dauke da biyu ja kila a ce biyar da a ce kila goma ne ma'ana kowane harafi sun bashi wata namba a misali muka dauki a muka ce daya ko biyu ja shi kuma sai a bashi wata namba a ce ko uku ko hudu ko biyar da sai shi ma a bashi wata namba an fahimta to haka suka dauki wasu harufa sai suka sanya musu wani adadi sananne wanda suke gudanar da sunayen dan adam da zamaninnika da wurare da wani haka da su shi yasa an aka zo wajen su sai sun tambaya sunan mutum da ya fada za su ga cewa sunansa misali sunansa Musa akwai harufa kaga akwai mim akwai wawu akwai sin akwai ya to sai a ga mimun harafi kaza ne abinan wawun harafi kaza ne sinun shi kuma alƙaluman su shi kuma harafin yana dauke da namba kaza kenan yaun shi kuma namba kaza kenan to sai a wani lokaci har sunan mahaifiyarsa sai shi ma sai a hada sai ai wani wato wani calculation ne suke yi sai su dauko wannan lambobin da suka bayar akan harufan sunan mutum ko kuma zamanin da za a yi abun ko kuma gurin an fahimta sai su tara su a wajen su ina fata an gane sai su zube su shine sai ka ji an buga alƙaluma sai a zube su sai su tabbatar da wani abu tabbatar da shi tabbatarwa ta musamman sai su danganta wannan alƙaluman zuwa ga ainihin wato abraj wato buruji daga cikin abraj na taurari guda 12 sanannu a wajen malaman hisabi sai su buga da su sai su ga kai ai wannan abun da shi sai su gina hukunci da ka'idar cewa abinda ake nema zai yi ko ba zai yi ba ko kuma za a samu ko ba za a samu ba ko akwai sa'a ko ba sa'a ko akwai alheri ko kuma ba alheri na fata an fahimta daga cikin irin abin da shedanun su suke musu wahayi akwai masu irin wannan su kuma sannan daga ciki suka ce akwai wayanda suke kallon motsin falaki da kewayawar wannan aflak din da kullowar taurarin da faduwar taurarin da lokacin da taurarin suke kusantar juna su haɗe da lokacin da suke rabuwa suna kudircewa a ransu cewa kowane tauraro daga cikin wannan taurarin yana da wani tasiri a wannan motsin nasu shi kadai in shi kadai ya motsa to akwai tasirin da yake da shi an fahimta sannan yana da wani tasirin na daban in ya haɗu da wani wanda ba shi ba in shi kadai ne lokacin da mutum ya zo da bukata za a kalli wannan tauraron shi kadai ne tasirinsa daban a sun haɗu da wani tauraro to shi ma yana ba da wani tasirin daban wanda wannan tasirin sukan ga da shi sai su ce bana za a yi tsada an fahimta za a samu saukin abinci da wannan iska za a yi iska sosai bana gari za a samu natsuwa kaza da kaza zai faru abubuwa da irin wannan duk alƙaluman suke amfani daga cikin su akwai nau'i na hudu su ne annazaru fi manazilil qamar su kuma masaukan wata suke kallo masaukan watan su kuma guda 28 ne to su suke kallo tare da kudurce tasirin wa'annan ainihin wato watannin abin nan alƙamar wata masaukan wannan ainihin wato alƙamar wata din to sai su kudurce wasu tasire-tasire wajen haduwarsu ko rabuwarsu kamar yadda suke wa taurari to su kuma wannan a wata suke kula malai ce dukkanin waɗannan nau'o'i kudurce su da kudurce gaskiyar waɗannan abubuwan to sabawa Allah ne sabawa manzon Allah ne ƙaryata shari'ar Allah ne ƙaryata wahayin da Allah ta'ala ya saukar ne bin ƙawace-ƙawacen shedan ne ubangiji ta'ala bai saukar da wata hujja ko ɗaya ba akan irin waɗannan abubuwan tauraro wata halitta ce cikin halittun Allah yanda kai kake bautawa Allah shi ma bawa ne tauraro cikin bayin Allah da aka sa masa wata bauta da yake yi an horar da shi ake ba shi da wani tasiri shi a karan kansa na ya amfanar ko ya cutar gudanar da shi ake ba shi yake gudana da kansa ba ya kasance wanda da babu shi Allah ta'ala ya samar da shi ne da babu shi idan yana da wani tasiri to lokacin kan Allah ya halicce shi kuma wa yake gudanar da duniya wa yake azabtawa wa yake daukakawa wa yake talautarwa idan su masu ilimin taurari sun ce taurari suna da ai akwai lokacin da an babu taurarin daga baya Allah ta'ala ya halicce su ubangiji ta'ala ya ce inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasitha sai ce wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakharatin bi-amri da ainihin wato rana da wata da taurari ba wani mai tasiri a karan kansa ne ya cutar ko ya amfanar ko ya daga ko ya kaskantar ko ya azurta ko ya talautar ko ya sa cuta ko ya dauke cuta ko ya bayar ko ya hana babu wannan su kansu horaru ne duk abin da kaga sun yi horo aka ba su su yi haka musakharatin bi amri ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin na ba dan gane kamar yadda zamu karanta a can gaba yana daga cikin nau'in sihiri zajrul dair atiyara shi ma wani nau'i ne na canfi diya canfi shi ma wani nau'i ne na irin wannan layi mutum yana fitowa wancan a wancan lokacin wato idan mutum ya fito idan ya tarar da tsuntsaye sai ya tarwatsa su in sun yi dama to wannan fitowar da ya yi akwai sa'a in sun yi hagu sai ya koma gida, wannan tafiyar ta ba nasara. Idan kuma suka rabe biyu, suka yi dama, wasu suka yi hagu, to sai ya kuma koma gefe daya, sai sun kuma dawowa sun sauka sai kuma zuwa kashe su. Lallai sai sun rinja yamar da daya a cikin tafiyar nan akwai alheri ko babu, cikin kasuwancin nan da yake so ya fara akwai alheri ko babu, wannan gidan da yake so ya siya akwai alheri a cikin sa ko babu, wannan abun hawan da zai siya akwai alheri a cikin sa ko babu, wannan matar da zai aura mai kashin arziki ce ko mai kashin tsiya ce, to duk sai yayi wannan, wannan shi kuma nau'i ne na tsiyara, shi ba wajen boka zai je ba, kawai wannan yake yi. Na fata an gane. Wal khafd bil ard, da bugun kasa duk iri da yake, duk yana cikin nau'o'in tsafi da abun nan, bugun kasa da za a ga wasu malamai suna, ana kiran su malamai suna yin irin wannan bugun kasa din. Na fata an gane. Yana daga cikin nau'in tsafi al-uqat wan nafas fi, kaga ana kulla wani zare ko ana kulla wata igiya ko wani tsumma, an an kulle sai ai tofi, sai a tofa sai a kulle, wannan shi ma tsafi. Abayin ga domin irin wannan tsafin aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inda Allah ta'ala ya ce wa min sharri an-naffasati fil 'uqad, wa min sharri an-naffasati fil 'uqad. Na fata an fahimta. To sai malai yake cewa ya halatta a warware sihiri ta hanyar ruqya shar'iyya, eh ya halatta, shine wa halluhu bil wahyi nafsan yushra'u, yani hallu sihir anil mas'ur, a warware sihiri, a bata sihiri ko tsafi daga wanda aka yi wa tsafin, da ruqya irin ta shari'a, da ainihin addu'o'i na alqur'ani da sunna nafsan, wannan nafsi ya tabbatar da aka yi shirau an shar'anta, kaman yanda mala'ika Jibril ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruqya bil mu'awwidhatayn, ya karanta masa kulaquzai guda biyu, falaki da nas. Yana daga cikin manya-manyan ayoyin da ake yin ainihin wato ruqya da su, akwai fatihatul kitab, akwai fatiha, akwai ayatul kursi, akwai kulaquzai, akwai karshen suratul hashr. Idan an haɗo ma, in an samu mutum an masa sihiri, bayan waɗannan aka haɗo da wasu ayoyi wanda a cikinsu akwai neman tsari daga shaitanu, to su ma da za a iya haɗawa da su don karya wani tsafi ko sihiri da aka yi wani. Ayoyin da suka kunshi lalata sihiri, su ma za a iya ɗauko su cikin Alƙur'ani, irin su fawaka alhaqqu wa batala ma kanu ya'malun, irin su inna Allaha sayabdilu, inna Allaha la yuflihu amalal mufsidin, ire-iren waɗannan duk za a iya faghulibu hunalika wanqalabu saghirin, duk ire-iren waɗannan cikin suratul a'raf akwai wasu, cikin suratul yunus akwai wasu, cikin suratul taha akwai wasu, to duk ire-iren su sai a ɗauko su a hada wajen ainihin wato ganin an karya wannan sihiri din ko tsafi. Wannan yana da kyau an yi haka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin ahadisai ingantattu ainihin wato kaman yanda ainihin da yawa daga ciki sun gabata a cikin babin ruqya, wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin amfani da addu'o'i daban-daban na neman tsari ko kuma na yin ruqya din. Amma warware sihiri ko tsafi daga wanda aka yi tsafi bi sihirin mithlihi da kuma wani tsafin, na fata an gane, an yi wa mutum sihiri sai kuma a kai shi wajen wani mai sihirin ya lalata wancan sihirin, ila shi ya fi wancan karfin iya sihiri da bari ya yi sihiri ya lalata sihirin wancan, ko kuma abinda aka aiko wannan shi ma mayawa wancan shi misali, to fa yuhramu, wannan an haramta shi, fa innahu mu'awinatun lis-sahir, domin taimakawa boka ne, taimakawa mai sihiri ne, wa iqrarun lahu ala amali, a shi an yarda da aikin samakin, ashe aikinsa daidai ne, an sake tabbatar da shi ya ci gaba da yi. Ina fata an gane. Sannan neman kusanci ne zuwa ga shaitan, zuwa ga shaitanu da nau'o'in neman kusanci, domin a bata aikin wancan wanda aka yi wa sihiri, a bata aikin wanda ya sihiri ga wanda ya yi wa sihiri din. Da haka ne Al-Hasan al-Basri ya ce la yahillu as-sihr illa sahir. Ko la ya kullu sihir illa sahir, ba mai warwar sihiri sai boka. To kaga abinda ake nufi da wannan shine waccan ma'anar ta biyu, a warware sihiri ta hanyar wata wani surkulle da wani ainihin wato wasu kalasumai da wasu sakandamai, misali an fahimta, da wasu surkulle ire-iren waɗannan abubuwan a dinga yin su don alalata sihirin, da wata tsatsuba, to duk waɗannan abubuwan su ne ainihin wato aka haramta, ita ake kira annushra. An fahimta, annushra, Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da nushra, shine warware sihiri da sihiri, yace wannan huwa min amali shaytan, manzo Allah yace wannan aiki ne irin aikin shaytan. To sai maganar boka, wa man yusaddiq kahinan faqad kafara bima atabihi ar-rasul al-mu'tabar, wanda duk ya gaskata boka ya atakidu bi qalbihi sidqa, a zuciyarsa ya kudurci cewa bokan nan gaskiya ne, mai gaskiya ne cikin abin da fi madda'ahu, cikin abin da bokan yake da'awa, min ilmil mughayyabat, na ilmin gaibu, allati ta'athara Allah ta'ala bi ilmiha, wanda gaibun nan Allah ne kadai ke banci kansa da sanin gaibu. Sai kai ce ka yadda da boka duk abin da ya faɗa haka ne ka gaskata shi akan da'awar sanin gaibu da yake yi, ka yadda da shi faqad kafara. To wannan kudurin da mutum yayi ya kai matakin kafirci, saboda ya gaskata boka, ya kafirce da abinda Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad da shi na alqur'ani da sunna, ya kuma ƙaryata da kafircewa abinda Allah ta'ala ya aiko wani manzon Allah cikin manzanni, Allah madaukakin sarki ya ƙara musu aminci. Shi boka shine wanda aljanni yake zo masa, irin aljanu masu zuwa sama su sato ji, su zo su bashi labari, su sauka a kansa, su dinga labarta masa. To wannan shine boka. Allah ta'ala ce hal unabbi hukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin asim yulfuna sam'a wa aktharuhum kadhibun, kuna so in baku labari game da wanda shedanu suke saukan masa, su shi suke su suke kan wayannan suke zuwa su yi musu wahayi. To tanazzalu, su shedanu suna sauka, ala kulli affakin asim, akan dukkan wani wanda ya kware wajen kirkirar ƙarya, mai zunubi, mai laifi, to akan su suke sauka. Yulquna sam'a, su dinga jefa masa wani abu da suka sato na ji. Wa aktharuhum kadhibuna, Allah ya ce mafi yawancin su makaryata ne. Ya zo cikin Sahihul Bukhari daga Nana Aisha, Allah ya kara mata yadda, wasu mutane sun tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam game da boka. Ya boka, Annabi ya ce innahum laysu bi shay, boka ye ba wata tsiya ba ce, ba su kisa su kawai, ba karka tsorata da wani boka, ba abinda boka zai iya yi, matsafi ba, ba laysu bi shay'in, ba wata tsiya ba ce. Sai suka ce ya ma'aikin Allah, innahum, su bokayen nan, yuhaddithuna bi shay, sukan ba da labarin wani abu, ya kunu hakan kuma sai ga ya kasance, su faɗi wani abu, su ce za a yi kaza ko kaza, ya samu wani ga dalili, kuma a bincika a tabbatar abun haka ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace tilka al-kalimatu min al-haq yaqtafuha yaqtafuha al-jinni fa yuqarqiruha fi udhni walihi ka qarqaratin dajaja ko dajaj. Yake cewa wannan wata kalma ce ta gaskiya guda daya da shi barawon aljanin da ke zuwa satoji a sama, in ya sato wannan sai zo ya ga aljaninsa, a ya ga yawo bokansa ko ainihin wato matsafinsa cewa ai bana za a yi kaza, kowa da kaza zai same shi. Wannan abun da ya ji guda daya zai ga yawo bokansa, shi kuma sai ya cakuɗa da ƙarya ɗari, shi sa ba wanda ya kai su ƙarya, shi sa duk wanda ya ta'ammuli da su shi ma za ka same shi tataccen maƙaryaci ne kamar su bokaye. An fahimta? Amma game da kafircewar boka, game da kafircin boka, to ka boka ya kafirta ta fuskoki da dama. Daga ciki suka ce kaunuhu waliyyan lishaytan, saboda masoyin shaytan, masoyin aljani ne. Ba yanda za a yi shaytan ko aljani ya dinga yi wa mutum wahayi sai bayan ya kaunace shi. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa innash shayatina layuhuna ila awliyaihim, lallai shaytanu suna yin wahayi zuwa ga waliyansu, masoyansu. To duk wanda ya zama waliyinsa shine shaytan, to kaga wannan yana daga cikin abin da ake kafa hujja da shi cewa boka kafiri. Wash-shaytanu la yatawalla illa al-kuffar, shi ko shaytan baya jibinta sai kafirai. Wa yatawallawnahu, kuma kafirai ne kada suke jibinta shaytan. Da haka duk wanda ya jibinci shaytan ya zama shaytan, ya zama kafiri, domin ka'idar shine shi shaytan baya jibinta sai kafiri. Ba masu jibintarsa kuma sai kafirai. Ubangiji ta'ala ya ce walladina kafaru awliya'uhum at-taghut, kaji ba, alladina kafaru, walladina kafaru, waɗanda suke kafirai awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila dhulumat, wato masoyansu, majibinta al'amarinsu sune tagutai, su fitar da su daga hasken imani, hasken ainihin wato musulunci, ila dhulumat, zuwa ga duhu,
na kafirci duhu na shirka yukhrijunahu minan nur ila adh-dhulumat wa man yattakhidh ash-shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina kaji wata ayar Allah ta'ala ce duk wanda ya riki shaydan a matsayin wali to koma bayan Allah to ya tadi yayi hasara mabayyani sannan kuma gashi Allah ta'ala ya ambaci shaydanu da daguwar yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bi suna kai korafin su da karasu wajen taghut wajen taghut wajen ainihin shaydan wajen aljanu bayan kuma an umarce su ne da su kafurcewa ainihin wato aljanu da shaydanu din wa yuridu shaytan abinda shaydan yake nufi dama ayyudillahum dalalan ba'ida an ce wannan aya ta tsofa game da wasu waɗanda suke rigima da juna ainihin wato sai suka kai kara zuwa ga wani boka da ake wato ila kahin tuhaida suka kai kara suka kai korafin su na abinda suke ainihin fama da shi ko akan korafin su sai suka kai kara wajen wani boka na tuhaida to shine Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wa qawlu wa qad umiru an yakfuru bi ay bi taghut an umarci su su kafirce wa taghut dan haka wanda Allah ta'ala ya shirye shi daga wato wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi yayin imani cikin bokayen ainihin wato kasawad bin qari akwai wani boka da ake kira sawad bin qari sai Allah ta'ala ya shirye shi sai yayin imani radiyallahu anhu sai zaman to wanda yake zo masa ya bashi labari cikin wannan shedanin sai ya daina zuwa yana yin imani da ya tabbatar wannan ya hau kan doron musulunci ya watsar da wannan tsatsuban kawai sai sai daina zuwa masa yana shiga musulunci shi kuma sai ya daina zuwa malai yace fadalla ala fadalla annahu lam yatanazzal alayhi bil jahiliya illa bi kufri wannan sai nuna ma ashe da ma shedanin bai dinga sauka kan sawad bin qarib ba a lokacin jahiliya sai dan kafircin sa wata wallihi iyahu sai dan jibunta sa da yayi hatta innahu radiyallahu har sai da radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda wannan sahabin sawad bin qarib kana ya gadab har ya zama yana fushi idan su ila anhu an tambaye shi game da wannan bokancin ko game da wannan aljanna hatta qala lahu umar har sai da umar radiyallahu anhu ya kwanta madda hankali ya ce ma kunna fihi min ibadati al-awsan a'zam kai hakuri wannan ba komai abinda muka kasance da a cikin sa na bautan goma kai yafi girma daga cikin dalilan da suke nuna ainihin wato boka wato kafiri ne a'zamuha shine mafi girma shine kwaikwayar Allah subhanahu wata'ala a cikin sububin sa da kuma ja'in ja da yake yi da Allah madaukakin sarki cikin rububiyarsa domin duk boka yana irin wannan akwai wanda in ya wato in ya cika ya bade abokancin in an zo ma zai ce sai an duk Allah ya kasa wadi yazu billah duk kun je duk inda za ku je Allah ya kasa to mu za mu yanzu na fata an fahimta fa inna ilmal ghaibi min sifati rububiyya domin ilimin ghaibi yana cikin sifofin rububiyya wanda ubangiji kadai ya bawa kansa sanin ilimin ghaibi ba shi da takwara a sanin ghaibi ubangiji ta'ala ba shi da kama a sanin ghaibi ba shi da abokin tarayya a cikin sanin ghaibi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa mabudan ghaibi a hannunsa suke ba wanda ya san su sai shi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wama yashkuruna ayyana yub'athun Allah ta'ala ya ce kace da su babu wanda ya san gaibu cikin duk wanda ke cikin samai na mala'iku wal ard duk wanda ke ban kasa ba wanda ya san gaibu illa Allah sai Allah wama yashkuruna ayyana yub'athun ba wanda ya san yaushe ne za a tashe su alimul gaibi fala yudhiru ala gaibihi ahadan wannan malami yana ta kawo mana ayoyin ainihin da suke magana akan gaibu wa lisanu halil kahin wa maqalati dan haka lisanul hal na boka da lisanul hal da lisanul maqal na boka kaman yana cewa ne shi ya san gaibu duk wannan ayoyin Allah ba gaskiya ya faɗa ba banda Allah ma shi ma ya san gaibu bi lisanul hal aw bi lisanul maqal sannan gashi da awarsa tana cike da ƙarya da ƙaryatawa game da littafin Allah da kuma abinda Allah ta'ala ya saukar da manzon ya saukarwa manzannin Allah shi wayannan duk gaba ɗaya dalilai ne da suke nuna cewa boka ba mutumin arziki bane matsafi kafiri ne ina fata an fahimta shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hadisin abi huraira hadisin da ainihin al-arba'a suka ruwaito shi da hakim
yace man ata arrafan aw kahinin fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam,
duk wanda yaje wajen dan duba ko yaje wajen boka ya kuma gaskata shi cikin abin da ya faɗa, tabbas ya kafircewa abin da aka saukarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. A wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ata arrafan fasalahu ay shay, duk wanda yaje wajen dan duba ko boka ya tambaye shi game da wata matsala da ta dame shi, lam tuqbal lahu salata 40 layla, ba za ka karbi sallarsa ba ta kwana 40. Fa hadha hukmu man sa'alahu mutlaqan, wannan hukuncin wanda ya tambayi boka ne tambaya ko wace iri. Wa wal awwal hukmu man sa'alahu wa sadaqa, wancan na farkon kuma hukuncin wanda ya tambayi bokan kuma ya gaskata boka bima qala game da abin da bokan ya faɗa. Sai malai yace sannan ka sani shi boka ko da yake asalin sa shine wanda muka ambata, amma kalmar bokanci ta game duk wanda ya da'awar sanin wani gaibi, walau da gaibi ko da ta wata hanyar ba wanda muka ambata ba, karramal kaman dan bugun kasa, karramal ke alladhi yaqut bil ard, wanda kawai kasa za ga ya zuzzana yayi zane ya ce sai shuru kai ya share ya kuma tabawa sake zazzana azana kai zuba maka ido ga ma duka tsure ko mutun ya rikirkita mutun kuma sharewa rammal ke an duniya eh to shi ma dai na cikin su wal munajjim haka mai taurari shi kuma da taurari shi kuma da anan yake naka duban wanda shi ma an gabatar maka awun darik akwai kuma mai wannan tsuntsayen duk nau'in su الطارق بالحصى وغيره ممن يتكلم في معرفة الأمور الغائبة duk wanda baka ji yana magana game da wasu al'amura ko yayyu to shi ma ya shiga cikin wannan. Hada faslun yajma'u ma'ana hadith Jibril, to mun gama wannan magana insha Allah sai mu koma cikin karatu. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace, Allah kuma ya tsare mu daga sharrin. Na'am, yake cewa i'lam bi anna ad-din qawlun wa 'amal, فاحفظه وافهم ما عليه فاشتمل كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فالصلاة
على مراتب ثلاث
فالصلاة جاءت على جميعه مشتملة الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركان فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق ودر ما قد نقل أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم وثانيا إقامة الصلاة وثالثا تأدية الزكاة والرابع الصيام فاسمع واتبع والخامس الحج على من يستطع فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران
ستة أركان
إلى القرآن. ما عليك إعلم كسني بأن الدين shi imani sai kira shi ma addini kawai addini anan ai bi annal imani yake nufi i'lam yace ka sani bi annad dina ai shi imani qaulun wa amal qaulun kudur cewa ne a zuci fada a harshe da kuma aiki da gabobi fahfazhu ka kiyaye shi wafham ka fahimci ma alaihi da shtamal abinda ya kunsa kafaka ma qad qalahu ar-rasulu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ya ishe ka idh ja'ahu yas'aluhu jibrilu domin mala'ika jibrilu yazo wajen sa yana tambayar ka ala maratibin salatin akan matakan addini nan guda uku fasalahu ya bayyana masa ja'at ala jami'ihi mujtamila ja'at wannan maratibud din din guda uku sun zo ala jami'ihi akan dukkanin sa mujtamila kuma sun kunshe shi gaba daya al-islamu muslimci wal imani da imani wal ihsani da kuma ihsani wal kullu mabaniyin kowannen su an gina shi ala arkani akan rukunai faqad ata al-islamu mabaniyan hakika musulunci yazo mabaniyan ala khamsin an gina shi ne akan ainihin wato shikashikai guda biyar fa haqiq ka tabbatar da wannan wadiri ma qad nuqila ka kuma san abinda aka ruwaito awwalu har rukunul asas al a'zam na farkon su shine rukuni al asas wanda shine shishike ko tushe al a'zam mafi girma shine tushe mafi girma wa huwa siratul mustaqim kuma wannan ma shine tafarci mi kake al aqwam mafi adalci rukunul shahadatayn rukuni wato na kalmomin shahadan nan guda biyu fasbut ka tabbatar da su wa atasim bil urwatil wusqa ka kuma yi ruko da igiya wanda suke mai kwari allati la tanfasim wanda ba ta tsinkewa wa thaniyan nabiyu iqamatu ssalati sai da sallah wa thalithan na uku kuwa ta'diyatu zakati shine ba da zakka wa rabi'u siyamu na hudu azim fasma ka saurari wannan wattabi' kuma ka bi wal khamisul hajj nabiyar aikin hajji alaman yastabi ga wanda ya samu iko fatilka khamsatun wadannan sune shikashikan musulunci guda biyar walil imani sittatun asittatu arkani shi kuma imani yana da rukunai ne guda shida bila qurani babu ainihin wato musuntawa kaga anan mana ya dunkule mana karatuka da yawa ya gaya mana maratibuddin as-salat yace ka sani da shi imani qaulun wa amal wato abinda ka kudurce game da Allah abinda ka kudurce game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ka kudurce game da ainihin wato littafin Allah da sauran abubuwan da ya waje baka kudurce wanda mun karanta a al-mu'taqadus sahih duk mun karanta wannan to abinda ka kudurce a zuciya to bakinka ya furta sannan gabobinka su yi aiki wannan shine ya goshi imani khamsun nunat nunun ne guda biyar اعتقاد بالجنان قول باللسان عمل بالاركان يزيد بطاعه الرحمن وينقص بطاعه الشيطان كو بمعصيه الشيطان نونن شي غداجي داكا كقدرتي wannan abinda ka kudurce na imani da Allah rububiyarsa uluhiyarsa sunayensa da sifofinsa imani da manzon Allah da sauran manzanni imani da ranar lahira imani da litafai imani da kaddara da sauran dukkan abinda ake ce kai imani da shi to ka kudurce shi a zuciya sannan bakinka ya furta sannan gabobinka su aikata sannan ka yadda wannan imanin na abinda ka kudurce bakinka ya fada gabobinka suke aikatawa yana faruwa yana hauhawa idan mutum yana ayyukan da'a yana kuma raguwa ya dinga zaizayewa idan mutum yana aikin saban Allah to sai ce fa hafazu ka kiyaye wannan in ba in ya zamanto ya zuciya ka kudurce baka taba furta kalmar shahada ba mutum yayi imani kenan ga abun mutum ya kudurce shi a zuciya bai taba fada ba balle gabobin su aikata wannan sun ce ba mai imani bane ko kuma gashi ya fada a baki amma zuciyarsa bata yadda ba wannan munafurci kenan ko kuma ga mutum ya kudurce ya yadda Allah gaskiya ne ya yadda manzon Allah gaskiya ne bakin sa yana fada amma baya sallah baya azumi baya haji dukkan rukunan musulunci ba wani abu na addini da yake to shi sa cikar waɗannan abubuwan guda uku su suke tabbatar da imanin mutum da gaskiya ne sanin abin da ya kudurci a zuciya wannan sai Allah amma dai a zahiri a gabakin sa yana furta kalmomi na musulunci a ga kuma gabobin su suna aikatawa ina fata an gane wa fahamma alaihi da shaman kuma ka fahimci abinda waɗannan abubuwa suka kunsa guda uku kafaka ma qad qalahu ar-rasul yace abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambata ko ya fada ya ishe ka ka tsaya iya abinda manzon Allah ya fada idja'u domin akan waɗannan maratibud dinin guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ja'ahu jibril jibril ya zo masa ya tsalu yana tambayar sa dogon hadisin nan hadisin Umar radiyallahu anhu ko akhbirni an al-islam اخبرني عن الايمان اخبرني عن الاحسان اخبرني عن الساعه اخبرني عن اماراتها تمبوي غدا بي شيني حديث جبريل شيني معنى اذ جاءه يساله جبريل وهنا يمك اشاره زوا ga wancan hadisi malaika jibril ya zo ya ce ya ma'aikin Allah akhbirni an al-islam fa ni labarin musulunci bayan ya ga masa musulunci shine kaza shine kai da kaza kai da kaza kai kaza sannan sai ce to fa akhbirni an al-iman ya ce al-iman shine kaza kai da kaza kai da kaza kai da kaza akhbirni an al-ihsan manzo Allah ya ce masa ihsan shine kaza shine kaza akhbirni an as-sa'a ya ce mal mas'ul an hadi a'lam min as-sa'il akhbirni an amarat ya ce alamun tashin al-qiyama an tabdil amatu rabbatiha ila akhir al-hadith da ba zan gane to shine malam a cikin baitin waka sai ya kawo maka yayi maka ishara zuwa ga wannan hadisi yace ya zo yayi wa annabi tambaya ala maratibin salafi akan matakai na addini guda uku fassalahu yayi masa bayani ja'at ala jami'ihi mustamilatan al-islam wal iman wal ihsan yace ja'at sun zo ala jami'iha mustamil wato sun kunshi gaba ɗayan su sun kunshi musulunci ihsani da kuma ainihin wato ihsani wa kullu mabaniyun ala arkan yake ta dukkan su kuma mabaniyun an gina su ne ala arkan akan ainihin wato musulmai sai ce magana a kan islamu ma baniyun ala farko shi musulunci sai aka ɗauke shi na farko an gina shi ne akan rukunai guda biyu shine an yi fada Allah ila illa Allah wa anna Muhammad Rasulullah wa yaqali sala wa ita zakat wa sawi Ramadan wa haji baitullah ko wannan sune hadisin buniyal islam ala khamsu ya zo dashi to shine sai ce faqad atal islam mabaniyan ala khamsu musulunci ya zo an gina shi akan abubuwa biyar fa haqiq ka tabbatar wadda ma kan nukila ka kuma san abinda aka ruwaito akan haka shine hadisin buniyal islam to shine ya kawo mana su ga sunan yace rukunin farko wanda shine tushe mafi girma kalmar shahada wannan ita ce hanya wadda take miƙaƙiya wadda take mafi adalci mafi daidaito sai yace kai ruko da wannan igiya mai kwari wadda ba ta tsokewa ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sannan na biyu yace tsaye da sallah ba da zakka azumin watan ramadan hajji baitullahil haram sai ya ce waɗannan su ne shika-shikai guda biyar to sai kuma ya shiga cikin ɗangon baitin sai ya ce shi kuma imani yana da rukunai guda shida bila nukurani suna ina rukunan guda shida su ne za mu karanta sai ya ce imanuna billahi bil jalali wa ma lahu min sifatil kamali wa bil mala'ikatil kiramil barara وكتبه المنزلة المطهرة ورسله الهداة للأنام من غير تفريط ولا إيهام أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختم وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا وبالمعاد أيقن وبالمعاد أيقن بلا تردد وبالمعاد أيقن بلا تردد
wafil maraji aikin bila taraddudi
bila taraddudi
bila taraddudi
wala addi'a ilmin biwaqati almaw'idi
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 wani wani di'a'i kana sa alhamdulillah baitin ya kare wa bi di'a ilmin bi waqti al maw'id
wa bi di'a ilmin bi waqti al maw'id
to sai yake cewa imanu na billah wato rukunan imanin nan guda shi sai ce imanin mu da Allah bil jalali ma abocin girma wa malahu da irin abinda Allah madaukakin sarki yake da shi min sifatil kamal na sifofi na kamala wa bil mala'ikatil kiram da kuma imanin mu da mala'iku al kiram masu girma al barara masu biyayya wa kutubihi al munzalati da kuma littafin sa al munzalati wadanda aka saukar al mutahhara tsarkakakku wa rusulihi al hudati mun yi imani haka kuma da manzanninsa alhudati lil alani masu shiryarwa ga talikai min gairi tafriqin ba tare da rarrabe wani daga cikin su ba wala ihami ba tare da rudewa ba awwaluhum na farkon su nuhun shine annabi nuh bila shakki babu kokonto kama anna muhammadan kaman yanda annabi muhammad qad khatama lahum ga su manzannin kada khatama ya zama shine cikamakin su wa khamsatun minhum biyar daga cikin manzannin nan ulul azmi alula sune mafiya wato ulul azm ma'abota himma ma'abota kwazo ma'abota hakuri ma'abota cikar hankali su ake kira ulul azm wato biyar daga cikin su sune ulul azmi alula madaukaka ko kuma alula na farko fi suratul ahzab wanda suka zo a cikin suratul ahzab wa idha akhadna minan nabiyyin mithaqa wa minka wa min nuhin ila akhir alaya wannan aya yake ishara zuwa gare ta wa shura tala ita ma shura tana biye da ahzab wajen bayanin ulul azm shara'a lahum min ad-din ma wasa bihi nuhan walladhi wasayna walladhi awhayna bi ila akhir alaya wannan ita ma ita ce maka ishara zuwa gare ta cewa cikin suratul shura an kawo su cikin suratul ahzab ma an kawo su wa bil ma'adi aikin ka kuma yadda ka tabbatar da al ma'adi makoma ma'ana kai imani da tashin alkiyama bila taraddudi ba tare da kokonto ko kai kawo ba waladdi'a ilmin kuma ba tare da kai da awar sanin bi waqtil maw'idi lokacin da za ta faru ba kawai kai imani da tashin alkiyama yaushe ne kai ma baka sani ba annabi ba an tambaye shi yace mal mas'ulu an hadi alama min isra'il an bayyana ku to shine wannan imanu na billahi bil jalali wa ma lahu min sifatin kamal imanin mu da Allah ya kunshi imani da rububiyya da uluhiyya da asma'i wa sifat da dukkan abinda Allah ta'ala yake da shi ne sifofi na kamal sannan imani da manzannin Allah da mala'iku masu girma waɗanda wasu an ambata mana suransu wasu ba ambata mana suransu ba wasu mun san ayyukansu wasu ba mun san ayyukansu ba duk da waɗanda aka gaya mana da waɗanda ba a gaya mana ba da waɗanda muka san aikinsu da waɗanda ba mu sani ba duk mun imani da su ijmalan wa tafsila sannan mun imani da littafan Allah madaukakin sarki da ya saukar masu tsarki su ma wasu an ambata mana su wasu kuma ba ambata mana ba an ambaci wasu daga ciki kamar alqur'ani at-taurat az-zabur ko kuma mufaru az-zabur at-taurat al-injil da kuma alqur'ani da kuma suhuf ibrahim wa musa ko wayannan da an ambata mana su to ba wani annabi da yazo ba tare da littafi ba kowanne ya zo da littafin sa sai dai ba kowanne aka ambaci sunan littafin sa da wanda aka faɗi sunan littafin da wanda ba a ambaci sunan littafin sa ba duk littafin mun yi imani saukakku ne daga Allah madaukakin sarki sannan manzannin sa shiryayyu ne shiriya iri biyu ce kamar yadda mun karanta a al-mu'taqad as-sahih akwai hidayatul irshadin wa bayan ko hidayatul irshad wal bayan da kuma hidayatul at-tawfiq wal qabul to hidayatul irshad wal bayan shine annabawa suke da ikon yin wannan shiriyar su yi bayani su shiryar da mutane
amma hidayatul qabul wat tawfiq ko kuma at-tawfiq wal qabul hidayah shiriya ta tawfiqi da kuma karba wannan annan Allah tace ina fatan gane da haka suna da wannan shiriya wanda Allah ta'ala ya ba su tasiri wa mutane bayanin abinda Allah ta'ala yake nufi abinda Allah ta'ala yake so ba tare da mun ware wani mun ce mun yadda da shi ba ba mu yadda da wani ba la nu fadifu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ila akhir al-ayat wala ihami babu wani rikicewa akan wannan mun yadda duk annabawan Allah nan ga baki ɗayan su da wa'anda ya babu labari da wa'anda bai babu labari mu dun mun yi imani da su sannan na farkon manzanni babu kokonto malamai duk sun yadda na farko shine annabi Nuhu alaihi salam sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin su babu wani annabi da aka aiko bayan sa sannan a cikin su kuma akwai wa'anda suke suna da matsayi mafi girma sama da saura su ne ake kira ulul azm suratul ahzab ta zo da ainihin sunayen su da kuma suratul shura to sannan daga cikin imanin da ake so mu zama muna da shi cikin rukunin imani shine imani da ranar tashin alkiyama mu yadda cewa akwai makoma ba ko kwanto akan wannan amma ba tare da mun yi da auro wani lokaci sananne ba mu da muka sani cewa ranka za ga watan kaza ranar kaza za a yi wannan tashin alkiyama insha Allah lokaci yayi za mu tsaya a banki na 180 abinda muka karanta ya zama dai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.